والعاقبه للمتقين ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وامام المتقين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته uku ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda yayi daidai da 26 ga watan April shekara ta 2020. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wato yau za mu yi tafsirin suratul Nahl aya ta 76.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون.
Nace 76 wannan tuntuba harshe ne 74. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ya'buduna ma, akwai tambayoyi ko kafin a fara fassara akwai tambayoyi wanda wasu bayin Allah suka aiko da shi. Ga kaɗan daga cikin tambayoyin nan. Assalamu alaikum malam, mace ce ta musulunta amma sunan mahaifinta ba na musulmai bane, shin za ta iya canza sunan mahaifinta ta sanya suna na musulunci misali? Wato tambayar da ake a nan wajen, mace ce sunanta Elizabeth, sunan babanta John, to shin za ta iya canza sunan mahaifinta tunda dai ta musulunta? Da ta musulunta ta canza sunanta daga Elizabeth ta koma Aisha. To yanzu dangane da sunan mahaifin fa, za ta iya cewa sunana Aisha John? Kaga babu daɗin ji. To shine wasu ke tambaya cewa to za ta iya canza wannan suna daga ainihin John ta maida shi Yahaya? Sai mu ce wannan ya halatta, domin dama asalin John ma'anan shi mai ma'anan shi Yahaya, afin John go, ko kuma sunanta Juliana Jesus misali, ko to sai ta canza sunanta daga Juliana ta koma Maimuna. To shin za ta iya canza sunan mahaifinta daga Jesus ya koma Isa? Sai mu ce ya halatta, dama ai Jesus asalin shi shine Isa din, ba matsala. To amma in ya zamanto sunanta Juliana me za mu ce? Kamar mu ce Juliana Christopher, a nan wajen Juliana Christopher, to za ta iya canza sunan ta koma Juliana ta koma ainihin Aisha Yahaya, ko ta koma Aisha Musa? Sai mu ce a'a. Wato idan ya zamanto shi wannan suna din akwai irin shi a cikin Larabci, tana iya canza sunan Turancin ya koma na Larabci din. Amma ya zamanto bai da musanya a cikin Larabci, babu irin sunan a Larabci, to ba ta da iko ta canza wannan suna din. Sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa sun musulunta, da suka musulunta wato wasu daga cikinsu an canza musu sunayensu saboda sunayensu ba shi da kyau, ko kuma sunayensu akwai mubalaga a ciki, amma kuma ba a canza sunan iyayensu ba. An gane wannan hai? Akwai wanda aka cewa iyayensu sunan sunan mahaifinsu Abdul Uzza. Uzza din nan gunki ne wanda ake bautawa, Lata da Uzza. To sai aka samu wani suna Abdul Uzza. To baban wani ne ko kakan wani ne Abdul Uzza din nan. To za ka cewa a cikin tarihi wato wasu sun canza sunayensu, amma ba mu taba ki a cikin tarihi wani ya canza sunan mahaifinsa ba. So daga sunan mahaifinka ko yaya yake ana bukata ka bar shi yanda yake, amma kana iya canza sunanka. Shi ya sanya a wannan zamanin akwai wani babban malami mai da'awa, ina ganin mutumin Ingila ne wanda ya musulunta. Haka da ya musulunta sai yace sunan da yake so shine Bilal. To sunan mahaifinsa Philip. To sai ya bar sunan Philip din nan dan ba shi da ikon canza sunan mahaifinsa, amma yana da ikon canza sunan kanshi da kanshi. Saboda haka babban malami ne, doctor ne, amma ana kiran shi Bilal Philip. Ina ba ta lura da wannan. Almuhim dai wato a musulunci wani mutum ba shi da iko ya canza sunan mahaifinsa ko sunan kakansa, amma yana da iko ya canza sunan kanshi da kanshi. Sannan kuma tambayan da muke yi, akwai wani suna wanda ake kiran shi sunan musulunci wanda za a ce in mutum ya musulunta ya sanya sunan musulunci, wani suna ne sunan musulunci? Shin akwai sunan musulunci? Abinda yasa na yi wannan tambaya, dukkan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai yan kaɗan daga cikinsu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulunci ya zo ya tarar da su da sunayensu ne, irin su Abubakar, irin su Umar, irin su Usman, irin su Talha da ire-irensu, kowanne musulunci ya tarar da shi da sunansa. Kuma da musulunci ya tarar da su da sunansu, musulunci bai canza sunan ba, sai musulunci ya kyale su da sunayensu. Sai dai sunayen da suke da muni shi ne kawai musulunci ya canza. Karkashin wannan wato suna in yana da ma'ana mai kyau kawai sunan musulunci ne. Ina fatan gane wannan. Dukkan sahabban manzo gabaki ɗayansu da suka zo ba wai musulunci ne ya sa musu wannan suna ba, musulunci ya tarar da su da sunayensu kuma ya tabbatar musu da sunayensu. To amma kasancewa yanzu idan mutum sunan shi John ko mutum sunan shi Patrick ko abin da ya kama da wannan, sai ya bar wannan suna bai canza ba, to mutane za su ringa kyamansa, domin ga al'ada an san wannan suna ba a taba jin shi musulmi ya sanya wa kanshi John ko Patrick ba. Ina ba san gano wannan. To irin wannan shine dalilin da ya sanya ake canza suna, domin mutum ya musulunta sai ya bar asalin sunan shi na yarensu ko asalin sunan shi ainihin irin su John, irin su Patrick din nan, irin su kaza ya zo ba wannan sunan. To irin wannan mutane za su dauka kafiri ne bai musulunta ba. To wannan shine kawai, amma asali musulunci inda suna na da kyau, musulunci yana tabbatar da wannan suna din a takaice. Wannan shine. Sannan abin nan dangane da abin da ya shafi ladane masu kiran sallah, muna ƙara tunatar da su kamar yanda muka tunatar da su wancan lokaci, cewa kiran sallah yana da muhimmanci. Don wasu daga cikin masu kiran sallah, tunda aka ce a daina jam'i a masallaci, to sai ya zamanto sun daina yin jam'i din, sannan kuma sun daina ma kiran sallah gabaki daya. To su sani wannan kiran sallah yana daga cikin wani alama daga cikin alamomi na musulunci, wanda duk garin da ba a kiran sallah to alama ne cewa wannan gari ba garin musulunci bane, kuma garin da ake kiran sallah alama ne cewa gari ne daga cikin garuruwa na musulunci. So daga wasu malamai suna ganin cewa duk garin da ba a kiran sallah to ya zama darul kufur, ya halatta a yaƙi wannan gari, domin kiran sallah wajibi ne a cikin duk gari na musulmi. Baya halatta a samu wani shugaba yace to alhamdulillah tunda yanzu an san lokutan sallah lokacin sallar azhar karfe 1 ne lokacin sallar la'asar hudu saura kwata tunda an san lokaci da zarar lokaci yayi kowa ya zo masallaci ba tare da an kira sallah ba to a ka'ida wannan bai halatta ba kuma baya halatta ga musulmi su yi da'a ga wannan shugaba din domin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna mata'a fil ma'ruf kawai biyayya ana yin sa ne a cikin abin da ya dace da shari'a Allah ta'ala yana cewa zalika wa may yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ta'ala shi taimake mu a malan saki uku a kalma daya yaya za a dauke shi to wannan yana daga cikin matsala wanda mun dade muna bayani akan sa wasu ƴan uwa duk shekara suna yawan yin wannan tambaya din cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku kalma daya yace na sake ki saki uku shin za mu dauki wannan a matsayin saki uku ne ko za mu dauki wannan a matsayin saki daya ne to wannan matsala manya-manyan malamai magabata su ma sun tattauna akan sa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa saki uku kalma daya saki uku ne wannan shine mazhaba na jumhur daga cikin jumhur din nan akwai irin su Abu Hanifa Imamu na Malik, Imamu Shafi da kuma Ahmad bin Hanbal, Allah ya musu rahama. Duka waɗannan gabaki daya suna ganin saki uku kalma daya wato saki uku ne. Amma akwai kuma masu ganin cewa saki uku kalma daya saki daya ne. Masu wannan ra'ayi daga cikin su akwai babban sahabi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu. Sannan kuma wasu malamai suka ce kai wannan shine fatawa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam gabaki daya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama a cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa hadisin Abdullahi bin Abbas ya nuna wannan shine fatawa wanda ake bayarwa a zamanin manzon Allah har manzon Allah ya rasu saki uku kalma daya saki daya ne haka nan zamanin Abu Bakar saboda hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da Abdullahi bin Abbas yake bada labari cewa ya kasance zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saki uku kalma daya saki daya ne haka nan zamanin Abu Bakar radiyallahu an haka nan shekara biyu na zamanin Umar radiyallahu an to amma a lokacin da ya kasance bayan shekara biyu sai Umar ya ga mutane suna wasa da saki da Umar ya ga mutane suna wasa da saki suna gaggawa yin saki sai yake cewa inna nas arista ajalu fi amrin kana lahum fihi ana falau amdainahu alaihim lalle mutane suna gaggawa a cikin al'amarin da ya kamata su bi shi sannu wato ya kamata ne su bi shi sannu saki daya daga baya in ta kare yin laifi a jefa na biyu daga baya in ta kare yin laifi a jefa na uku wannan shine abin da ya kamata su yi inji Umar wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani lalle mutane sun yi gaggawa a cikin al'amari wanda ya kamata a ce sun yi jinkiri akan shi kenan asali saki ya kamata a yi jinkiri ne amma tunda mutane suna wasa da saki sai ce falau amdainahu alaihim to me yasa ba za mu zartar musu da saki uku ba idan suka yi saki uku kalma daya tunda suna wasa da shi bari mu azabtar da su mu yi musu gwalagwala mu hukunta su mu tabbatar da shi saki uku har sai sun gyara wannan idan sun gyara in so daga baya a mai da shi asali yanda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin Abu Bakar radiyallahu an to karkashin wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya istinbadi kenan cewa tunda dai zamanin manzon Allah saki uku kalma daya saki daya ne zamanin Abu Bakar ma haka to ashe wannan shine asali shi Umar yayi amfani da shi ne dan ya azabtar da masu gaggawa yin saki saboda haka sai mai da shi yace to amma idan suka daina to za a dawo da shi yanda yake misali kamar a ce duk mutane asali idan mutane suka yi sata suna sata ga abin da ya kai nisabi za a yanke musu hannu amma idan yunwa ya tsanani ya zamanto akwai wahalar samun abinci to idan mutum ya yi sata za a kaddara tsananin yunwa ne sai a kyale shi kaga an kyale shi ne na wannan lokaci da zaran an samu wadata ya zamanto an samu ainihin abinci sai hukunci ya koma yanda yake da. Ina fatan gane wannan. To shi ma kazalika abin da ya shafi saki. To fata wanda yake dai malamai sun rinjaye da shi shine saki kalma ɗaya shine saki ɗaya. Saboda Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratan. Saki dai wato sau biyu ne, ma'ana mutum yayi saki sannan kuma ya ƙara yin saki, ba wai ai saki a dunkule lokaci ɗaya ba. To wannan a takaice shine fatawa wanda yake raji a wajen malamai, duk da akwai wasu manganu amma duka gabaɗaya masu rauni ne. Allahu a'lam. Ina ganin bari mu tsaya anan. To sai ci gaba da daga inda muka tsaya. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un. Wato su kafiran Makka suna bauta wa koma bayan Allah, ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an, wanda baya mallaka musu arziki daga sammai da ƙasai wani abu, baya mallaka musu wani abu na arziki daga sammai da ƙasai, sannan wala yastadi'un, ba za su iya mallaka musu komai ba. Suna bautawa ainihin gumaka masu rauni, suna bautawa aljannu masu rauni, suna bautawa annabawa, suna bautawa ainihin wato taurari. To duk wayannan abubuwan da suke bautawa abubuwa ne wanda ba za su iya mallaka musu komai ba daga sammai ko ƙasai. An gane wannan ko? So da kuma waɗannan abubuwan da suke bautawa masu rauni ne ba sa iya biya musu bukata. Idan kana neman biyan bukata kai tsaye ya kamata ka dumfari Allah subhanahu wata'ala shine mai bada duk abin da ake bukata. Na'am.
Fala tasbihu lillahi lamsan inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun.
Sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa fala tadribu lillahi al-amsal, kada ku sanya ma Allah misalai, kada ku sanya ma Allah tsara, ku ce akwai wasu wanda sun cancanta a bauta musu kamar yanda ake bauta ma Allah, ko kuma akwai wasu suna da siffofi kamar yanda Allah yake da shi. Sai ku ɗauko siffofi irin na Allah ku jingina zuwa ga gumaka, ko ku jingina zuwa ga annabawa, ko ku jingina zuwa ga shehunnai, ko ku jingina zuwa ga gumaka. Waɗannan kurakurai ne masu girman gaske. Sai Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun, lalle Allah ta'ala shi ya sani alhali ku ba ku sani ba. Kaga wannan aya ya nuna mana duk duniya gaba ɗaya babu wanda yake da haƙƙi na bauta. Haƙƙi na bauta ga baki ɗaya ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Annabawa Allah ya aiko su ne don su isar da saƙonsa na cewa a bauta ma Allah shi kadai kada ai shirka. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allaha wastanibu taghut wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ashe duka manzanni gaba daya sakon da Allah ya basu bai ce musu ya ku mutane ku zo ku bauta min yanda kuke bauta wa Allah ba. A'a, annabawa suna fitowa karara su ce mu din nan yan sakon Allah ne, mudin nan bayin Allah ne subhanahu wata'ala, ba mu cancanta a bauta mana ba, mun zo ne wato muna kiran ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai kawai. Wannan shine sakonni wanda ainihin manzanni suke bayarwa zuwa ga al'umma. A cikin wata aya Allah ta'ala yana cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman alihata yu'badun. Allah ya ce ya rasulullah, ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu. Mun aiko manzanni tun daga zamanin annabi Adam ko tun daga zamanin annabi Nuhu har zuwa gare ka. Ka tambaye su aj'alna min dunir rahman alihata yu'badun, shin mun sanya koma bayan Allah wasu ababen bauta da ake bauta musu? Shin mun taɓa yarda a wani lokaci ko wani zamani a sanya wasu ababen bauta a ringa bauta musu in banda Allah subhanahu wata'ala? Amsa shine a'a. To tunda haka ne kuwa fala tadribu lillahi al-amsal, ha kada ku sanya mu Allah tsara ku ce akwai wani mutum wanda shi ma ya san gaibi kamar yanda Allah subhanahu wataala ya san gaibi duk wanda ya dauko haƙin Allah ya ba wani bawa lalle yayi shirka ko kuma ku ce akwai wani mutum wanda yana azurtawa kamar yanda Allah yake azurtawa ko kuma akwai wani mutum yana bayar da lafiya kamar yanda Allah ke bayarwa ko akwai wani mutum wanda yana amsan addu'o'i kamar yanda Allah yake amsan addu'a zaka iya roƙon sa kamar yanda kake roƙon Allah subhanahu wataala kaga Allah ta'ala yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ta'ala yana cewa ubangijin ku ya ce wato ku roke ni in amsa muku ni kadai za ku roka in amsa muku kada ku roki annabawa kada ku roki waliyai kada ku roki shehunai kada ku roki gumaka innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke girman kai daga barin bautana su koma suna bautan waliyai suna bautan annabawa suna bautan shehunai suna bautan mala'iku suna bautan kaza da kaza sayadkhuluna jahannama dakhirin da sanin za su shiga jahannama suna kaskantattu kaga sai Allah ya kira addu'a ibada innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke girman kai an ibadati bi ma'ana an du'a'i lalle wa'annan masu girman kai daga barin addu'a na me yake su roke ni sai su roki wani wanda ba Allah ba za su shiga jahannama suna kaskantattu ko kuma mutum ya dauki wani sifa na Allah ya ba bawa to shi ma wannan yayi kuskure yace wani bawa ya daidaita kaman yanda Allah ya daidaita Allah ta'ala ya ce Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arshi ko kuma wani mutum yace akwai wani bawa yana ji kaman yanda Allah ke ji ko yana gani kaman yanda Allah ke gani ko yana da mulki kaman yanda Allah ke da mulki ko yana magana kaman yanda Allah ke magana ya dauko wani sifa na Allah ta'ala ya ba bawa to lalle wannan ya fita daga addinin musulunci Allah shi kiyaye an gane wannan ko na'am
qala Allahu masalan 'abidan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا أَنْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبدا الله تعالى يا بغا مثالي مثالي نا باوا مملوكا وند yake an mallake shi bawa ne wanda yake karkashin wani la yaqdiru ala shay'in wanda ba shi da iko akan komai sai abinda mai gidansa yake ha wa man razaqnahu min narizqan hasanan da kuma wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau mun bashi arziki na dukiya mun bashi arziki na lafiya mun bashi arziki na kokolwa mun bashi arziki na mutane da wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra shi kuma yana infaki daga wannan arziki a koye da bayyane yana infaki me daga wannan arziki a koye da bayyane hal yastawun shin suna zama daidai kada a manta wancan bawa ne wanda an mallake shi ne ba shi da iko ga kanshi sai abinda mai gidansa yace ha shi mai rauni ne mai tsananin rauni sai abinda mai gidansa yace sai yanda mai gidansa ya juya shi shi kuma wannan wato yana cin gashin kanshi ne yana cin gashin kanshi sannan kuma lafiyayye ne shi mai hankali sannan ya mallaki dukiya kuma dukiyar nan yana amfani da dukiyar nan yana taimakon bayin Allah koyar da bayyane shin za su zama daidai da wancan din wanda ba shi da ikon da wannan wanda yake cin gashin kansa za su zama daidai amsa shine a'a to sai Allah ya ce to in ba su zama daidai alhamdulillah dukkan yabo sun tabar daga Allah al'amari ya fito fili shin da mutumin da yake ba shi da wani iko na kansa yana bauta ma ainihin gumaka ne sai abinda ainihin masu kulawa da gumaka suka ce ya aikata yake aikatawa da kuma mutumin da yana bauta ma Allah ne yana da yanci baya bauta wa kowa sai Allah shin za su zama daidai sai Allah ya ce bal aksaruhum la ya'lamun a'a mafi yawan su ba su da masaniya ba su da ilimi akan wannan al'amari idan muka duba wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana muhimmancin infaki fi sabilillah a cikin wannan aya Allah ya dan yi ishara zuwa ga muhimmancin mu ringa taimaka mu ainihin yan uwanmu musulmi mu ringa taimaka mu al'umma fi sabilillah mu ringa amfani da dukiyarmu wajen ainihin iyalanmu muna kulawa da iyalanmu yanda ya kamata da dukiyarmu dan Allah subhanahu wata'ala ya yabi irin wayannan mutane alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kaga daga cikin wanda Allah ya yaba sune mutanen da suka yi imani da gaibi kuma suna tsayar da sallah sannan kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi kaga sai Allah ya nuna mu ringa amfani da dukiyarmu muna infaki fi sabilillah muna ciyar da iyalanmu muna ciyar da danginmu muna ciyar da ainihin al'ummarmu wato mutanen unguwarmu muna ciyar da ainihin addinin musulunci da dukiyarmu muna ciyar da shi gaba to duk wannan abubuwa ne wanda ake bukata misali idan mutum yana yin infaki fi sabilillah mutane za su so shi farko dai Allah zai so shi saboda Allah ta'ala shine ya umurce ka kai infaki fi sabilillah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ashe Allah ta'ala yana son mutumin da yake amfani da dukiyarsa yana ciyarwa fi sabilillah oye da bayyane idan kana ciyarwa fi sabilillah dan uwa dukiyanka ba zai hasara ba Allah ta'ala zai soka sannan kuma mutane za su soka sannan zaka mallaki zukatan mutane zai zama to mutane zaka mallaki zukatan su za su dinga bin umarninka ga duk abin da ka gaya musu saboda menene kai ma ka taimake su lokacin da suka shiga cikin tsanani a lokacin nan su ma za su so idan ka buƙace su akan wani abu su taimaka ma su biya ma buƙata saboda su faranta ma rai su nuna ma suna jin daɗin abin da kake yi sannan kuma idan mutum yana infaki fi sabilillah zaka zamanto mai faɗa a ji a cikin al'umma karkashin wannan yanzu misali muka duba unguwarmu nan Tudun Wada mutane da yawa sukan ce mu mutanen Tudun Wada ba mu da manya shin da gaske ne ba mu da manya abin da ake nufi wai mu mutanen Tudun Wada ba mu da mutane masu fada a ci mutanen Tudun Wada babu wani mutum wanda ya isa ya daga murya ya ce a bari ko ya ce ayi ayi to sai mu ce to idan har da gaske ne cewa ba mu da manya a Tudun Wada menene abin da ya kawo rashin samun manya din kaga ya kamata mu san dalilin da ya sanya ya zama to ba mu da manya to sai mu ce amsa anan wajen dalilin da ya sa ba mu da manya shine rashin infaki akwai manya wanda Allah ta'ala ya azurta su da dukiya mai yawan gaske a Tudun Wada amma waɗannan mutane ba sa yin infaki yanda ya kamata da dukiyarsu sai ga mutum mai kudi hamshakin mai kudi yana unguwa amma mutanen unguwa ba su shaida ba mutanen unguwa suna jin yunwa mutanen unguwa suna cikin tsananin bukata kuma abin da suke bukata nan bai gagare shi ba amma ba zai biya musu bukata ba kyakkyawan misali zaka ga akwai mutum wanda yake biloniya ne shi a unguwarsa akwai yaran da ba sa zuwa makarantar islamiyya saboda iyayen ba su da galihu a unguwarsa akwai yaran da ba sa zuwa makarantar boko a unguwarsa akwai yaran da ba su da sana'a to irin wannan zai iya daukan wasu daga cikin su ya dauki nauyin su su yi karatu. Idan har kai amfani da dukiyanka ga mutane su kai karatu, ka kubuta daga sharrin su. Za su zamanto masu kariya a gare ka duk inda kake. Kyakkyawan misali, Allah ya ji kan Alhaji Ahmadu Cancanji. Ina ganin duk mutumin da ya san wannan bawan Allah ba zai taba cewa ya ji labari yan fashi sun kai mai hari gidan shi ba. Ni tun da nake tun da na taso a tudun wada, ban taba ki an ce Cancanji, Allah ya ji kansa, ga yan fashi sun kai mai hari ba. Me dalili, me sirri, ban taba ki an ce ga barayi sun zo masa ba, kuma dukiyarsa kullun ci gaba yake yi. Menene sirri? Sirri shine wannan bawan Allah ya yi amfani da dukiyarsa wajen yada addini. Tafsirin malama gumi, Allah ya ji kansa, wannan bawan Allah hayyabar duniya yana amfani da dukiyarsa wajen daukar nauyin wannan tafsiri. To kaga mutumin da yake amfani da dukiyarsa wajen daukar nauyin karatun Alkur'ani da fassararsa a karantar da al'umma madaran addini, yaya Allah zai wulakanta shi? To wannan shi ya sanya wannan bawan Allah wato ya shiga cikin zakatan jama'a, ana son shi saboda yana taimako. Kada mu manta jama'a, Abubakar Siddiq radiyallahu an, lokacin da kafiran Makka suka takurama ainihin musulmi, suna ta'azabtar da wanda yake bauta ma Allah, a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta yin hijira, a lokacin shi ma Abubakar radiyallahu anhu sai ya kama hanya zai hijira. Da ya kama hanya zai hijira, sai wani mutum, wani kafiri mai suna Ibn Dagina, sai ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam, sai ya gamu da Abubakar. Da ya gamu da Abubakar, sai ce, ya Abubakar, ina ka nufa? Sai ce, ina so ne in je in yi hijira zuwa ga wajen da zan samu in bauta ma Allah, saboda mutanen ku sun takura mu. Nan take sai wannan bawan Allah ya ce, wallahi ba irin ku ne suke yin hijira ba, ba za mu yadda irin ku su bar Makka ba, domin irin ku in sun bar Makka za mu cutu. An gane? Innaka tahmirul kal wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, cewa lalle kai kana daukar nauyin mutane, kai Abubakar yana daukar nauyin musulmi, yana daukar nauyin waɗanda ba musulmi ba, sannan kuma yana samar da abin da babu shi. Abubakar yana dubawa a unguwa menene babu, misali ka duba a unguwa menene babu, unguwanmu babu ainihin asibiti. An gane ko? Sai kai kana da wadata sai ka gina wa mutane asibiti. A unguwanmu me ake bukata? Unguwanmu babu ainihin ruwa, sai ka samar ma al'umma da ruwa. An gane wannan ko? Wato ka ringa dubawa abubuwan da mutane ke matukar bukata a cikin unguwa wanda babu. A unguwanmu babu wata makaranta da ake karatu, ka samar da makarantar. To idan kana samar da abin da babu shi, yaya za a yi mutane su kyamace ka? Sannan kuma ya kai Abubakar, kana taimakawa akan ainihin musiba na haƙƙi. Idan mutum musiba na wani haƙƙi ya same shi, kana kokari ka gusan mai da wannan musiba din. In ana bin mutum bashi ya kasa biya, ka taimaka masa ka biya. An gane wannan? To irin wannan ya za a yi a kishi? Ina fata gane wannan. To kaga wannan, idan mutum yana infaki fi sabilillah, zai zama babba mai daraja a wajen mutane. Allah zai tsare mishi dukiyarsa, Allah zai kare shi daga musibu. An gane wannan ko? To wannan shine zahirin abinda Allah yake nunawa a cikin nan wajen, cewa wa man razaqnahu min rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun, alhamdulillah. Saboda haka a cikin wannan aya Allah ya ce daraballahu masalan, Allah subhanahu wata'ala ya fadakar akan bata na masu shirka. An gane? Allah ya buga misali cewa wani bawa ne wanda yake an mallake shi, sai ke nuna cewa kamar yanda baya daidaita a wajenku bawa wanda aka mallake shi wanda ba shi da iko akan al'amarin shi, da kuma mutum wanda yake da wanda yake an azurta shi arziki mai kyau. To hakanan yanda ba za ka iya daidaita waɗannan ba, hakanan ba za ka daidaita Allah subhanahu wata'ala da gumaka ba. Da Allah da gumaka ba daidai suke ba. An gane wannan ko? To kaga da wannan kenan shi bawa wanda aka mallake shi ba shi da iko akan wani abu na dukiya, ba zai iya infaki da dukiya ba, ko ba shi da iko akan wani abu na al'amarinsa. Kawai shi an horar da shi ne da ainihin nufin shugabansa, abinda shugabansa ke so shi zai aikata. Baya lazimta daga wannan aya a ce bayi ga baki ɗaya haka suke, amma nan an buga misali ne da wani bawa wanda ba shi da iko kwata-kwata. Domin malaman usulul fiqh suna cewa annakira fi siyaqil isbat la ta'um, nakira fi siyaqil isbat baya zamantowa am, to nan baya lazimtarwa a ce dukkan bayi haka suke. Nan an buga misali ne da wani bawa a nan wajen, an gano wannan ko? Shi kuma Imam Qatada Allah ya masa rahama yana cewa wa hadha al-masal lil mu'min wal kafir, wannan shine misali ga mu'mini da kafiri. Shi kafiri shine misalin wannan wanda ba shi da iko akan komai, wannan bawa wanda aka mallake shi. Shi kuma mu'mini shine wanda yana da yanci, kuma yana da kokolwa, yana da lafiya, kuma Allah ya azurta shi yana ciyarwa fi sabilillah. Saboda haka Imam Qatada ya tafi akan cewa lalle bawa mamluk shine kafiri, li annahu la yantafi'u fil akhirah bi shay, domin shi kafiri baya amfana da komai a lahira, duk wani abu da ya aikata a nan duniya ba zai amfane shi ba a lahira. An gane baya amfana da komai a lahira daga ibadansa. Sannan kuma ya tafi zuwa ga cewa ma'anan wa man razaqnahu min narizqan hasanan, wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau shine mu'mini. Mu'mini shine wanda aka azurta shi yana ciyarwa. An gane wannan ko? To wa'annan su ne fassarorin da malamai suka yi kan wannan aya. Amma fassara na farko shine mazhaba na jumhur daga cikin malaman tafsiri akan shi. An gane wannan ko? Allahu a'lam. To karkashin wannan ne wato aka samu wasu daga cikin musulmi suka fassara daga wannan aya da abin da ke gabaninsa cewa bawa wato darajansa yana ƙasa da darajar ɗa. Idan mutum ya kashe bawa ba daidai yake da ya kashe ɗa ba, yanda in mutum ya kashe ɗa shi ma za a iya kashe shi, shi idan ya kashe bawa haka ne, aka ce a'a, shi bawa yana ƙasa da ɗa a wajen daraja, sai dai a biya diya. Sannan kuma wasu malamai suka ce bawa baya mallakan komai, ko da an mallaka masa dukiya, wannan abin da aka mallaka masa na shugabansa ne. Sannan mazhaba na mutanen Iraki suna ganin cewa bauta yana kore mallaka, shi bawa baya mallakan komai ko kaɗan ta kowane hali. Wannan shine mazhaba na Imam Shafi'i wato a cikin Jadid. Wannan kuma shine mazhaba na Hassan da Ibn Sirin. Daga cikinsu akwai wanda ya ce bawa yana mallaka, sai dai mallakan nan tawayayyen mallaka ne. Idan bawa ya mallaki dukiya, sai shugabansa ya kyale masa dukiyar ya zama nashi. Idan bawa ya mallaki dukiya, shugabansa yana iya kwacewa, in ya kwace shi kenan. An gane? Wannan shine mazhaba na ƴan Zahiriya. Suka ce domin shugaba yana da iko ya kwace dukiyar duk sanda ya so. Wannan shine maganar Imam Malik da wanda suka bi shi. An gane? Wannan kuma shine mazhaba na Shafi'i fil qadim. To saboda haka wasu daga cikin malikawa suka ce wato ba dole bane ga bawa ibada na dukiya, ba dole bane ga bawa ibada na dukiya kaman zakka. Bawa ko yana da dukiya, idan shekara yayi ba dole bane ya bada zakka, saboda dukiyan ba nashi bane. Haka nan kafara ba dole bane bawa yayi amfani da shi, ko kuma ibada na jiki wanda zai yanke shi ga hidima ga shugabansa. Akwai irin ibada na jiki wanda zai iya yanke shi daga hidima ga shugabansa, kaman bawa ya ce zai tafi aikin hajji ko zai tafi jihadi. Kaga idan ya tafi aikin hajji, to ya bar shugabansa da wahala, anan shugabansa na iya cewa bai yarda ba, dole ya dakata daga wannan aikin hajji. Ko bawa yana so ya je jihadi, shugabansa yana iya cewa bai yarda ba. An gane wannan ko? Da abin da ya kama da wannan. To fa'idan wannan matsala shine cewa lallai shugabansa da ya mallaka, da ce shugabansa ya mallaka masa wata baiwa, to ya halatta ga budurwa ya take ta, ga shi ainihin mai gidan kuma ya taki baiwan ga mallakan dama da ainihin zai mallaka masa ainihin tumaki guda 40 da ya mallaka masa tumaki guda 40 sai shekara ya kewayo a gare shi ba dole bane ga shugaba shi shugaban bawa ya bada zakan wannan dukiya domin wannan dukiya mulkin wani sani in muka dauka bawa yana mallaka mulkin wani sani amma kuma shi ma wannan din shine bawa ba dole bane a gare shi shi ma ya bada zakka domin mulkin sa ba mulki bane tabbatacce mai gidan sa na iya kwacewa saboda haka mulkin sa yana rawa tunda yana rawa ba dole bane ya bada zakka saboda haka wato su masu mazhaba na Iraki suna cewa la yajuzu lahu an yata aljariya tunda dai mulki ba cikakken mulki bane baya halarta ga shi wannan bawa ya taki wannan baiwa sannan baya halarta ya bada zakka a cikin nisabi sannan dalilan wayannan matsala din wato malamai sun yi bayani a cikin fiqhul muqaran dan Allah ta'ala na cewa Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum Allah shi ya halice ku sannan kuma Allah shi yake azurta ku shi ya azurta ku anan sai Allah ya daidaita tsakanin bawa da da cewa shi ya halice ku kuma shi yake azurta ku kaga ya daidaita tsakanin su a wajen azurtawa da kuma wajen halitta sannan hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa man a'ataka abdan wa lahu malun duk wanda ya yanta bawa alhali bawan yana da dukiya kaga shi bawa yana mallakan dukiya sai manzo Allah ya jingina dukiya zuwa ga bawan kuma ya kasance Abdullahi ibn Umar yana ganin bawan sa yana yin kwarkwara a cikin dukiyarsa kuma baya aibanta masa wannan sai nuna bawa na iya mallakan dukiya idan shugaban sa ya kyale masa dukiyar amma in shugaban ya ga dama yana iya kwace masa dukiya Allahu a'lam na'am
wa barada Allahu mathala rajulain ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahi وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أن يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
وضرب الله مثلا رجلين ألا يبقى مثالي دوسم تاني ودابيو أحدهما أبكم daya daga cikin su bebe ne shi la ya kadiru ala shay'in ba shi da iko akan komai an gane ku ba shi da iko akan komai mai cikakken rauni ne gaba daya wa huwa kallun ala maula kuma shi kullun ya dogara da mai gidansa sai yanda mai gidansa ya juya shi an gane ku aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair kuma duk inda mai gidansa ya juya shi baya zuwa da alkhairi hal yasawi huwa wa man ya'muru bil adl shin shi yana zama daidai irin wannan yana zama daidai da wanda yake umurni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana kan hanya madaidaici kaga idan muka duba wannan aya Allah subhanahu wataala ya buga misali da mutane guda biyu an gane wannan ko Allah ya buga wannan misali ga kanshi da kuma gunki kuma Allah yana cewa shin da Allah da gunki duk ɗaya ne kaga shi baibai din nan wanda ba shi da iko akan komai shi ne gunki kaga shi gunki ba shi da rai gunki sai yanda aka juya shi ko ba haka bane kuma duk yanda aka juya shi baya zuwa da wani abu na alkhairi shi kuma Allah subhanahu wataala mai cikakken iko ne yana umurni da adalci sannan kuma yana kan hanya wanda yake madaidaici an gane wanda ya kawo wannan fassara shine katada da waninsa an gane wannan ko to wannan yayi daidai da nassu alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin lalle wa'annan da kuke kira kuna bauta musu kuna yi musu sujada kuma bayan Allah wa'annan fa bayi ne misalanku su ma bayi ne irinku ba kuna bautan gumaka ba to gumakan nan su ma bayin Allah ne. fad'uhum ku kira su in kun isa falyastajibu lakum sa amsa kiranku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya shin kunki yana iya amsa kiranka in ka kira shi amsa shine kunki baya iya amsa kiranka sannan a wata aya Allah ta'ala na cewa wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wa'annan da kuke kira kuma bayan Allah ba sa iya taimakon ku sannan kuma su ba sa taimakon kawo kansu to abinda baya iya taimakon kanshi baya iya taimakon wani to yaya kuma zaka bata maka kanka lokaci ka bauta masa sai Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u idan kun kira su zuwa ga shari'a ba sa ci wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yusirun zaka ga su gumaka suna kallon ka alhali ba sa gani idan su gulugulu amma ba su da rai ba sa gani wannan shine abinda annabi Ibrahim alayhi salam ya gaya wa babansa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya kai mahaifina me yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani sannan baya amfanar da kai komai ba abinda yake iya ma a wata aya Allah ke cewa ya ayyuhan nas duriba masalun tasmi'u la ya ku mutane an buga misali ku sauraro wannan misali innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban walaw istama'u la alayha walaw istama'u la innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban walaw istama'u la lalle wa'annan da kuke bautawa kuma bayan Allah ba za su taba iya halittar ko kuda ba sai Allah ya buga misali da kuda ba za su iya halittar kuda ba ba za su iya halittar coronavirus ba walaw istama'u la koda sun taru gaba ɗaya akan su halacci kuda ko abin da ya kama da wannan wa in yasulubuhum zubabu shay'an la yastanqizuhu min kuma da kuda zai kwace musu wani abu ba za su iya kwato wannan abin daga wajen kuda ba to tunda ba za su iya kwatowa ba kenan abin da suke bautawa mai cikakken rauni ne ku duba girman kuda ku duba rauni irin na kuda amma kuma sai ya zamanto ba za su iya kwato shi ba to wannan yana nuna mana gayar rauni na gumaka gayar rauni na bautan wani Allah Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana cewa an abkam kana wato abdun kana li Usman shi wannan abkam din wani bawa ne wanda ya kasance na Usman radiyallahu anhu ya kasance Usman yana bijiro masa da musulunci amma sai ya ki yarda yana umurtar shi da adalci amma ya ki yarda a takaicin malamai dai sun kawo bayanai da dama daga cikin bayanan da aka kawo cewa lalle abkam din nan shine kafiri wanda yake umurni da adalci shine mumini an gano wannan ko kenan an kawo misali tsakanin kafiri da mumini an gano wannan to wannan shine bayanin da malamai suka yi dangane da wannan aya din na'am
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير
ولله غيب السماوات والأرض ألا شيء كأي yake da gaibi na sammai da kasai wama amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab al'amari na tashin kiyama ba wani abu bane face wulkitawa na ido ko kuma ya zamanto yafi kusanci fiye da haka inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai cikakken iko ne akan komai kaga Allah ta'ala ya nuna mana cewa shi kadai yake da gaibi na sammai da kasai malaman balaga suka ce taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr Allah ta'ala ya gabatar da ainihin jaru wa majrur an gane ku wanda a ka'ida wato ya kamata a ce gaibu samawati wal ard lillah wato gaibin samai da kasai ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai aka dauko jaru wa majrur aka kawo shi farko aka ce lillahi gaibu samawati wal ard kamar yadda yake cewa walahu man fi samawati wal ard Allah shi kadai yake da duk waɗanda kike san mai da kasai. Kaga sai ya kawo wannan jaro majrur a farko. To saboda ka taqdimu ma haquhu ta'khir yufidu al-hasl. To da wannan kenan zamu iya rantsewa mu ce wallahi duk duniya gaba daya da lahira ma babu wanda yake da haƙƙi na sanin gaibi sai Allah. Idan mutum ya dauko sifa na sanin gaibi sai ya jingina zuwa ga ainihin shegunansa ko ya jingina zuwa ga waliyansa ko abin da ya kama da wannan sai mu ce ya dauki haƙƙin Allah ya bayo waɗannan mutane. Allah shi kadai ne alimul gaibi wa shahada, wannan sifan Allah ne. Babu wani waliyi ko wani shehi ko wani imami ko wani kaza wanda yake da sifa na alimul gaibi wa shahada sai Allah subhanahu wataala. An gane wannan ko? Saboda haka a cikin alqur'ani wato Allah ta'ala ya ce annabi ya gaya wa duniya gaba daya sifan gaibi na Allah ne. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al gaiba illa Allah. Kace musu ya rasulullah waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala. Kaga Allah fa yace annabi ya fada. To tunda har manzo Allah ya isar da wannan sako sai muka ji wani mutum ya bude baki cewa waliyai sun san gaibi, mala'iku sun san gaibi ko abin da ya kama da wannan. Me zamu ce? Zamu ce to a antum a'lamu amillah, shin kai da kake wannan magana kai ne kafi sani ko Allah subhanahu wataala? Sannan a wata aya Allah ta'ala ya ce wato Allah yana magana yana hikaito mana maganan annabi Nuhu alaihi salam, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Annabi Nuhu yana gaya wa kafiran zamanin sa, wala aqulu lakum indi khazainullah, ni ban ce muku a waje da akwai taska na Allah ba. Taska na Allah baya waje na, arzikin Allah yana wajen Allah. Sannan yace wala a'lamul ghaib, ni ban san gaibi ba. To kaga annabawa sun tabbatar mana ba san gaibi ba. Idan sun tabbata ba san gaibi ba, to wane ne zamu ce ya san gaibi? Kaga duk wanda yace ya san gaibi to lalle ya dauki sifan Allah ya sa wa kansa. Sannan kuma Allah ya ce manzon Allah ya gaya wa duniya shi ma bai san gaibi ba. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastaksaltu min alkhair wa ma masani su. Kace musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, ban mallaka ma kaina wani amfani ko wani cutarwa ba sai abin da Allah ya so. Walau kuntu a'lamul ghaiba, da na kasance na san gaibi, lastaksaltu min alkhair, da na yawaita alkhairi wa ma masani su, ba zan yadda wani mummuna abu ya shafe ni ba. Kaga duk wannan ayoyi sun tabbatar mana babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala. Amma kuma Allah subhanahu wataala yana sanar da gaibin sa ga wanda ya so. Idan kaga annabi, annabawa kadai Allah ke sanar da su gaibi. An gane? Allah yana sanar da gaibi ga wanda ya so. Alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada. Allah masanin gaibi baya bayyana da gaibin shi ga kowa, illa man istada min rasulin, sai dai wanda Allah ya yarda da shi, wanda Allah ya zaba wato manzo. Kaga Allah bai ce wani wali ko wani shehi ko wani imami ba, sai sai wanda Allah ya zaba, sai wanda Allah ya yarda da shi wato manzo. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, shi ma idan Allah zai sanar da shi gaibi sai ya sanya matsara, ya sanya security gaba gare shi da baya gare shi. Wato in Allah zai sauka masa da wahayi sai ya sanya mala'iku, an gane, su tsare gaba gare shi da baya gare shi domin kada wani shedan ya samu daman ketowa ya canza wani abu daga abin da Allah ya sanar da shi. Ya alama an kad abla gori salatu rabbihim, domin Allah ya tabbatar da cewa su manzannin nan sun isar da sakon ubangijin su. Saka babu wanda yake da iko ya canza wannan al'amari. To wannan kenan a takeice dangane da abin da ya shafi wannan aya. To ina ganin insha Allah saboda lokaci sura minti 6, to insha Allah kawai kenan karkashin wannan kenan zamu iya cewa duk abin da ya shafi gaibi wato ba a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Na'am.
Wallahu akhrajakum min بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
Da ce akwai wanda ya san gaibi a duniya to ya kamata a ce turawa sun suka san gaibi ko ba ka bane Allah ya ba su zurfin ilimi na kimiyya da fasaha wato sun aikata abubuwa da yawa masu ban mamaki amma kuma sai Allah ta'ala ya nuna musu gazawansu a cikin al'amura masu yawa gashi yanzu wani cuta ya zo COVID-19 wannan cuta din cuta ne wanda gashi ya gama duniya gabaki daya annoba ne gashi nan ana ta mutuwa a cikin garuruwa amma wa'annan bayin Allah suna ta binciken magani har yanzu ba su dace ba kaga da sun san gaibi suna ganin wannan virus din mai kawo wannan cuta din to nan take za su gano to ai wannan cuta din maganin shi kaza to amma ga wannan virus din wani dan karamin kwaro fa dan karamin kwaro wanda ido baya ganin sa wanda zaka iya murje shi da kafa amma yanzu America, Ingila, Faransa, Germany, China da manya-manya kasashen duniya masu ganin sun kasaita sun kai intaha a wajen ilimin kimiyya da fasaha a wajen ilimin tattalin arziki a wajen ilimin likitanci sun kai gaya amma kuma sai ya zamanto sun gaza a wajen gano maganin wannan cuta yanzu abinda mutane suke iyawa kawai shine rigakafi wanda aka ce yafi magani menene rigakafi shine a daina gaisawa da juna a daina zama ana hada jiki da juna da abin da ya kama da wannan to wannan shine rigakafi da ake yi amma asalin maganin da za a sha a warke kamar yanda in mutum na ciwon kai yanzu kai tsaye ya san ga maganin da zai sha to har yanzu wa'annan mutane suna ta bincike kaga anan kenan da sun san gaibi da tuni sun gano wannan to wani malami ne yanzu a cikin malamai ya san gaibi wanda ya gano maganin wannan coronavirus kaga babu wani malami wanda ya iya gano wannan to karkashin wannan sai muka gane kenan cewa dukkan mutanen duniya gaba ɗaya sun gaza dangane da sanin gaibi in kaga Allah ya sanar da mutum abu Allah ya sanar da shi ne wato da mashi'arsa da ikonsa amma ba wai ya san gaibi bane akan wannan abu saboda haka wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shafi sanin gaibi saboda haka zamu dakata a nan wajen insha Allah saboda lokaci insha Allah gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.